إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي متالا البركة مسلاتي مغلقا لكينا تشكين غرم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشي من البركة لجمعة يومنا ترق وتر رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 3 miladiyya ta 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul hajj, inda muke cikin tafsirin aya ta 40 a cikin wannan sura. A gabanin mu shiga karatu, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wannan ne yake tambaya game da menene halaccin mutum ya ɗaga hannu ya yi addu'a bayan sallar farilla. Ya halatta mutum ya yi addu'a bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila. الإمام البخاري أتكي لتافنسا الصحيح أتكي كتاب الدعوات أقوي بابي دي أسأل الدعاء بعد الصلاة وتؤدعى باين صلى صلى تفر الله لسلة نافلة. أبن دي أكسني شيني باين صلى باين صلى ما دي سلة فر الله. أقوي أبن دي أنه صلى الله عليه وسلم كفارة فدا kafin ya juya kuma ya kalli mutane idan yayi musulmanci, kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito, haka nan Sauban shi ma ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya gama sallah baya zama yana mai fuskantar alqibla fiye da gwargwadon lokacin da zai ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram. Wannan ita ce gwargwadon abinda yake fada in yayi sallama, sannan sai ya juyo kuma ya kalli mutane. To ana so idan mutum ya gama sallah yayi sallama sallar farilla, to farkon abinda zai fara fada kenan astaghfirullah 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 sau uku, sannan Allahumma antas salam wa minkas salam har zuwa ƙarshe. Sannan kuma yayi azkar na tasbih abinan subhanallahi da alhamdulillah da Allahu akbar 33 na ƙarshe 34 ko kuma 33 ya cike da hailala na ƙarshe. Sannan kuma da wasu abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya gama sallah, kamar Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd, kamar karanta ayatul kursi. To duk in ya gama waɗannan azkar din da ake yi ba'da sallah, yana da damar kuma ya yi addu'a ya roki Allah abinda yake so. Amma kada ya daga zarar ya gama sallah ya fara addu'a ba tare da ya azkar ba. Wannan shine abinda Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah ya bayyana a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya dasa addu'a kai tsaye daga zarar ya gama sallar farilla yana mai fuskantar alqibla. Yace wannan bai zo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bai zo a wani hadisi sahihi ba. To wasu sai suka fahimci kamar yana nufin kwata-kwata ma idan an yi sallar farilla, to baya daga cikin sunna yin addu'a bayan sallar farilla. Haka wasu daga cikin masu karanta littafin sai suka fahimta, kamar yadda Ibn Hajar Al-Asqalani a Fathul Bari a sharhin Kitabud Da'awat yayi ishara cewa da yawa daga cikin hanabila wanda ya haɗu da su sun yi wannan fahimtar yace amma ibnu al-qayyim bai nuna cewa ba a yi ba kwata-kwata abinda ya nuna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yi wannan addu'a mubasharatan nan take bayan ya gama sallah ya yi sallama har sai ya azkar saboda wanda duk ya karanta maganar sa cikin zadil ma'ad haka ya kamata ya fahimta sannan kuma hadisai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yin addu'a bayan sallar farilla ko bayan salloli kamar hadisin Mu'adh ibn Jabal da cikin sunan Abi Dawud da cikin sunan An-Nasa'i da cikin Musnad Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ya Mu'adh inni uhibbuka لا تدع دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النبي كيتشو معاذ بن جبل يا معاذ إنا سنك كدك كسكور ما ينكو وتسلى كبر فنروانا الدعاء وتسيكا فنروانا الدعاء اللهم أنت السلام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتيمكيني أبيس أنبتنك da godiya gare ka da kuma kyautata ibada gare ka wannan addu'a ce kuma du'aul mas'ala ce du'a ne na mas'ala haka nan hadisin Abu Bakr Nabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah ya kan roki Allah subhanahu wataala ya tsare shi Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal-faqri wa adhab al-qabr shi ma yana faɗar sa ne duburar salah kamar yake cikin sunan Nasa'i da waninsa haka nan ga hadisin da yake cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Umama da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi du'a asma wannan addu'a wace addu'a ka fi karba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fil jawfi al-akhir min al-layl wa dubur as-salawat al-maktuba addu'a a tsakiyar daren ƙarshe wato dare na ƙarshe sulusun ƙarshe sannan kuma da bayan sallolin na farilla wa dubur as-salawat al-mafruḍa wal maktuba da kuma bayan salloli na farilla duk waɗannan suna daga cikin dalilai da suke nuna cewa ya halatta mutum ya yi addu'a a daidai wannan lokaci bayan ya gama azkar da ake yi a bayan sallah sannan yake tambaya game da hadisin da yake maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mafi yawan mata a wuta cewa wai hadisin yana magana ne akan matan da suka rayu a cikin lokacin jahiliya ko kuma matan wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama maganar sa fili take a hadisin ba ta da wani wahalar fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hudubar yayi hudubar idi ga maza sai kuma ya wuce inda mata suke nan ma ya yi musu hudubar ya gargade su ya kuma umarce su da yawaita sadaka yake cewa saboda ya ga yawancin waɗanda za su shiga wuta mata ne yawancin waɗanda suke in wuta mata ne to shine suka ce abin nan ya ce saboda suna butulci suka ce suna butulcewa Allah ne a yakfurna billah qala bal yakfurna al-ashir suna butulcewa wato kyakkyawar mu'amala da mazajen su suke musu kyakkyawar kyautatawar da mazajen su suke musu maimakon su gode musu sai su rika butulci suna raina abinda suke yi na kokari gare su shi da annabi ya fassara cewa law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an قالت ما رأيت منك خيرا قط da ɗayan ku zai kyautatawa matarsa tsawon shekara tsawon lokaci wata rana sai ya mata abinda ba shi take so ba tana iya budar baki ta ce tunda nake da kai ban taba ganin alkhairi ba to annabi ya fassara cewa wannan shine zai kai da yawa daga cikin mata zuwa wuta butulcewa mazajen su da butulcewa kyautatawar da mazajen su suke yi da rashin ganin kokarin da mazajen su suke yi wajen kyautata musu wajen ciyar da su da kula da su to kaga anan ba matan jahiliya ake magana ba shi yasa yace ayakfurna billah yace bal yakfurna al'ashir so ba magana ce yake akan matan jahiliya ba ana magana akan mata umuman ba kuma wai ya takaita akan matan zamanin sa ba annabi yana magana akan jinsin mata saboda hadisin ba ya da wani rikitarwa da har zai buƙaci tawili menene hukuncin sayan aikin gwamnati ko kuma private wato a ce ba za a baka ba sai ka biya wani kuɗi to wannan dai yana daga cikin masifu da suke da suka addabi kasar mu suka hana mu ci gaba suka dabaibaye mu ya zanto kasashe suna ta ci gaba a duniya mu na mu kullun sai bai suke ci saboda tsabar cin hanci da shiga komai abar rashin gaskiya da rashin baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa da kwacewa mai haƙƙi haƙƙinsa a bamu wanda bai cancanta ba wannan shi yake yadda mu baya da yawa an mayar da ofa ta gwamnati wani kayan sayarwa za a fitar da wato guraben aiki da za a bayar a ma'aikatu na gwamnati to amma sai a raba wa na kurkusa da da masu fada aje sai a raba musu su kuma sai su sayar maimakon a nemi waɗanda suka cancanta kamar yadda doka ta ce a faɗi abinda ake bukata qualification ɗin da ake so criteria da ake bukata ce ana bukatar mai karatu iri kaza ya zo a masa interview a gwada shi a gani cewa ya cancanta in ya cancanta a bashi maimakon wannan sai a sanar mutane su yi ta zuwa su yi ta tururuwa su yi ta interview karshe sai ka ga an ba ma wasu waɗanda ba su ma je ko ina ba suna kwance a gidajensu ko kuma mutum ya je ya ba da kuɗi ya saya ko kuma ya cancanta ɗin maimakon a bashi sai a ce sai ya biya wani kuɗi gashi an masa interview ɗin an ga ya cancanci ya karɓi wannan aiki amma a ce sai ya ba da wani kuɗi ga offer yana gani amma a hana shi to duk wanda yake ya cancanci a bashi wannan aikin an gwada shi an ga cancantarsa amma aka ce ba za a bashi ba sai ya bada kuɗi to wannan in ya bada kuɗi aka bashi ba shine mai laifin ba shi wani haƙƙin sa ne da ya cancance shi ya karba aka rike masa aka ce sai ya bada kuɗi don haka wanda ya karba kuɗin shine ya ci wuta shi kuma an ci wani abu na haƙƙin sa ranar gobe kiyama zai bi bahasi saboda haka duk wanda aka rike haƙƙinsa aka hana masa haƙƙinsa aka ce sai an karɓi wani kuɗi a wajensa wannan ta sa ya ba da kuɗi don ya karɓi haƙƙinsa wannan ba a cewa shi ya ba da cin hanci shi an kwace wani abu ne daga hannunsa an ci wata dukiyarsa ne ba bisa gaskiya ba saboda haka yana nan yana bin wannan saboda haka duk wanda haƙƙinsa ya je hannun wani sannan mutumin ya hana shi haƙƙinsa ya ce sai ya bayar da kuɗi ya ba da kuɗi don ya karɓi haƙƙinsa wannan ba a cewa ya yi laifi shi wanda ya karɓi kuɗin shi ne mai laifi saboda haka ya haɗa laifuka biyu laifin keta wato dokar Allah subhanahu wata'ala da ya hana zalunci da kuma laifin ya ci dukiyar wani wanda shi kuma zai bi bahasin dukiyarsa ranar gobe kiyama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره
Allah madaukakin sarki yace allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sune wadanda aka fitar da su daga gidajensu ba tare da laifi ba ba tare da wani haƙƙi ba illa in yaqulu rabbuna allah sai dan kawai sun ce ubangijin mu shine allah walaula daf'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar da allah yake ba wa mutane ba ta hanyar wasu mutanen lahuddimat sawami'u idan an rushe dakunan bauta wa biya'un da cuci-cuci wa salawatun da wuraren bautar yahudawa wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fiha ismullahi kathira wadanda ake ambatar allah sunan allah da yawa a cikin su wala yansuranna allah man yansuru kuma lalle allah zai taimaki wanda ya taimake shi inna allah la qawiyyun aziz lalle allah mai karfi ne kuma mabuwayi ajiya mun fara bayanin wannan aya tana da alaka da aya da ta gabata aya da ta gabata cewa Allah subhanahu wataala yayi wa mu'minai izini cewa su tashi su kare kansu daga waɗanda suke kawo musu harare ko suke zalunta su to daga cikin irin zaluncin da aka yi wa mu'minai wanda wannan ya ba su damar tsayawa su kare kansu akwai fitar da su da aka yi daga gidaddajin su wato fitar da su da aka yi daga gidaddajin su saboda tsangwama da matsalamba da cutarwa da aka yi ta nuna musu wanda ta sa dole suka yi hijira zuwa Habasha hijira ta farko suka sake yin hijira ta biyu sannan kuma suka yi hijira zuwa Madina har da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi hijira zuwa Madina to wannan yana daga cikin sababi yana daga cikin dalilai da yasa Allah subhanahu wataala ya ba su damar cewa su ma yanzu su tashi su kare kansu su kare dukiyoyinsu sababi na biyu shine illa an yaqulu rabbuna allah duk abinda aka yi musu ba dan ko ba ai musu shine dan sun ce allah ne ubangijinsu dan sun ce allah kadai za su bautawa ba za su bauta ba wani abun bauta ba allah ba wannan ta sa aka takura musu takura wadda ta sa har suka fita suka bar garin su suka yi hijira zuwa wasu kasashe daban kamar yanda Allah ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum suna fitar da manzo tare da ku dan kawai kun yi imani da Allah ubangijinku wannan kadai ya isa ya zanto dalilin da zai sa a kori mutun daga gidansa saboda ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ubangijinsa abun bautarsa wannan ne ma ya wajaba kowane mutum ya faɗa ita ce maganar da ta zama wajibi akan kowane mutum ya faɗa cewa ubangijinsa abun bautarsa shine Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa wannan shine abin da ya kasance tsakanin musulmi da ahlul kitabi ahlul kitabi ba komai yasa suke jin haushin musulmi ba illa kawai cewa musulmi sun yi imani da Allah subhanahu wataala cewa shi kadai ne abun bauta baya da da kuma bai halatta a bauta ba wani ba shi ba sannan kuma sun yarda da dukkan littafan da aka saukar gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yarda da alqur'ani hakanan kuma ba su yarda su fita daga biyar Allah subhanahu wataala su aikata abin da yake saban Allah ba wannan ta sa yahudu da nasara suke jin haushin musulmi kamar yadda Allah ya ce qul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun kace ya ku ahlul kitabi hal tanqimuna minna shin kuna jin haushin mu ne kawai sai dan mun yi imani da Allah wato ba komai yasa kuke jin haushin mu ba sai dan mun yi imani da Allah wa ma unzila ilayna mun yi imani da abinda aka saukar mana shine alqur'ani wa ma unzila min qablu mun yi imani da littafin da aka saukar gabanin alqur'ani wa anna aktharakum fasiqun kuma saboda ku yawancin ku fasikai ne wannan ta sa kuke jin haushin mu wanda kuma wannan shine wajibi akan kowane dan adam ya yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da shi ya yarda da kadaitar Allah ya yarda da abinda Allah ya aiko annabawansa da shi sannan ya tsaya sau da kafa wajen biyar Allah subhanahu wataala don haka me muka yi na laifi har da za ku rika jin haushin mu har da za ku rika tunanin ku cutar da mu akan wannan hakanan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari fir'auna da matsafan da ya gayyato domin su yi jayayya da annabi Musa alaihi salam su kure shi da bacin tsafi tunda suna tuhumar cewa shi ma tsafi yazo da shi to ba za su zo da tsafin da yafi nashi to bayan matsafa sun ga abin da suka gani na hujja sun ga ayar Allah subhanahu wataala sun gane gaskiyar annabi Musa alaihi salam sai suka yi imani to wannan yasa fir'auna ya dinga kurari na cewa sai ya ga bayan su sai ya yi musu wato yayyanke hannayensu da kafafuwansu sannan kuma sai ya kashe su ya tsire su akan itacen dabino wato ya gicciye su akan itacen dabino shine karshe suke bashi ansa cewa wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin ci ba komai yasa kai fir'auna kake tuhumar mu ba har kake tunanin kai mana wato irin wannan hukubar sai dai kawai dan mun yi imani da ayoyin ubangiji yayin da suka zo mana suka yi addu'a cewa ya ubangiji ka kwararo mana da hakuri sannan kuma ka karbi rayukanmu muna musulmi hakanan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin ashabul ukhdud mutanen da aka yi rami wani basaraki azzalimi a Najran ya yi rami domin ya tur ya sa aka hura wuta domin a jefa duk wani wanda ya yarda da cewa Allah ɗaya ne abin bauta shi ba abin bauta bane saboda haka ya sa aka rika kamo mutanen da suka yi imani da kadaitakar Allah yana jefa su cikin wannan wuta ɗaya bayan ɗaya Allah ce ma laka mu'minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ba komai yasa suke musu azaba ba illa dan sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne mabuwayi kuma shayabo to haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba komai yasa quraishawa a wancan lokacin suke jin haushin su ba sai dai sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta ba wani wanda ya cancanci a bauta wa sai shi kamar yadda a ko ina a ko yaushe zaka ga waɗanda suke masu fada da Allah masu fada da addinin Allah ba komai suke jin haushi daga masu addini ba sai dai sun rike addini in ka ce me suka yi musu me suka dauka nasu me suka tsare musu ba za su iya gaya maka ba ba su ce sun ci musu kudin su ba ko sun tare musu wani haƙƙin su ko sun yi wani abu da cutar da su a'a kawai abin da zai sa suke jin haushin su me yasa za su rike addinin Allah me yasa za su ce su sai sun yi addini me yasa za su ce sai sun karantar da mutane addini me yasa za su ce sun ja hankali akan a zo a bauta wa Allah a zo a rike addinin Allah haka wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani wanda yake yaƙi da addinin Allah to ba zai so ya ga waɗanda suke rike addinin Allah suna ci gaba da rike addinin ba don haka zai ji haushin su koda su ba su damu da shi ba koda su suna ci gaba da harkokin gabansu amma shi kawai zuciyarsa tana cike da baƙin ciki da damuwa yana cika yana batsewa ganinsu baya so ya yi to wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala da ta riga ta gabata cikin waɗanda suka gabata an yi wannan kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin annabawan da suka wuce haka nan an yi haka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa an nuna musu kiyayya da gaba da tsangwama an rika jin haucin su ba gaira ba dalili sai dan kawai sun ce amanna billahi ko sun ce rabbuna Allah sun ce Allah ne ubangiji shi sai lokacin da Qurayshawa aka samu waɗanda suka je suke ƙarin cutar da annabi kamar Abu Jahl sai na Abu Bakar yake kan zo ya kwace shi a hannunsa yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah an za kwashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na shi bai daukar muku ba bai ci amanar ku ba ce masa kuke mai amana bai muku ƙarya ba bai yi wani abu da zai cuce ku ba kawai ya fito ne yana gaya muku cewa Allah kadai shine abin bauta kada a bauta mu wani ba shi ba saboda haka wannan magana ce ta fatar ba ko ku yarda ko kar ku yarda wannan kuma ya rage naku amma ku cutar da shi akan wannan abu ne da bai dace ba shine Allah yake cewa wannan shine kawai abin da suka yi har ta ja aka ringa tsangwamar su aka ringa dukan wasu aka ringa shanya su a rana aka ringa daure wasu har ma wasu suka rasa rayukansu irin su Yasir mahaifin Ammar da mahaifiyarsa Sumayya aka kashe su saboda kawai sun ce Allahu Ahad Allah ɗaya ne to daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya ba su damar cewa to yanzu tunda kun samu tamkini kun samu kafuwa a bayan kasa daular hukuma ta tsaya an samu daula a Madina to kada ku yadda wani ya lakuce muku hanci ku tashi ku kare kanku tashi ku bawa ƴaƴanku da dukiyoyinku kariya daga dukkan wani farmaki da za a iya kawo muku waɗanda suka cuce ku suka rike muku haƙoƙinku ku tashi ku nemi haƙƙinku wanda shine dalilin da yasa aka fara yaƙin farko wato yaƙin Badar wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama yawmul furqan yawmul taqal jama'an ya zama shine yaƙin da ya raba gaddama tsakanin Qurayshawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya tsaya da kafafunsa ba wanda ya sai taba shi ko ya taba sahabban sai kwana lafiya sahabbai suka fita domin su je su tare ayarin Abu Sufyan wanda yake dauke da kayan fatauci na mutanen Makka dukiyarsu tana can mutanen Makka sun yi rubda ciki a kanta saboda haka yanzu ga dukiyar mutanen Makka za ta wuce karkashin ayarin ko karkashin shugabancin ayarin Abu Sufyan saboda haka suka fita domin su karbi wannan dukiya ta zanto makofin abin da aka kwace musu a Makka basu fita ma da niyyar yaki ba daga baya Allah subhanahu wataala ya kaddara yaki ya kasance a tsakanin su da Qurayshawa wanda aka yi karan batta a Badar kuma ya zama shine abinda tarihi ba zai manta ba shine ranar Badar ranar da aka yi wato zube ban ƙuryata tsakanin musulmi da kafirai to shine Allah yake shine anan Allah subhanahu wataala yake fadar dalilin da yasa aka ba su dama su yaki an fitar da su daga gidajensu an tsangwame su saboda addinin su to su tashi su kare kansu ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ya fitar da ruwaya daga Usman ibnu Affan radiyallahu ta'ala anhu Usman yake cewa fina nazalat hadhihi al-aya alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq sayyidina Usman yace akan mu ne wannan aya ta sauka wato wannan aya ta fara sauka ne akan mu musu habban annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun al-awwaluna su ne sahabban annabi na farko da suka fara imani da shi suka yi hijira dan sayyidina Usman yana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa Habasha hijirar farko saboda kai ce akan mu wannan aya ta sauka mu ne aka fara kura daga kasar mu aka fara raba mu da gidaddajin mu yace ukhrijna min diyarina bighairi haqq an fitar da mu karfi da yaji daga gidaddajin mu ba tare da mun yi laifi ba yace thumma mukkinna fil ardi fa aqamna as-salata wa atayna az-zakata wa amarna bil ma'ruf wa nahayna 'anil munkar fa hiya li wa li ashabi yace to sai daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kafuwa a bayan kasa wato ya ba mu tsayuwa da kafafuwan mu ya zanto mun samu cikakkiyar damar mu bautawa Allah mu zartar da shari'arsa sannan muka tsayar da sallah muka ba da zakka muka yi umarni da kyakkyawan abu muka hana mummuna yace fahiya li wa li ashabi wannan aya ta mu ce kuma aya ta mu ce ni da mutane na wato abokaina sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko waɗanda su suka fara wato wannan aya ta fara gaskatuwa a kansu saboda haka sayyida Usman wala Allah yana faɗar wannan ne ga waɗanda suka zo suna nuna shi da ɗan yatsa cewa shi azzalimi ne shi macuci ne don haka suna son sai an tsige shi an hukunta shi lokacin da 'yan tawaye suka dira Madina suka zagaye gidan sayyidina Usman yana khalifa to Allah a lokacin ne yake gaya musu wannan idan suka yi hujja da irin waɗannan ayoyi cewa an ba su dama su tashi su yaƙe shi ya ce to ku kuke wannan magana mu ne farkon wanda ayar nan ta gaskata a kanmu da mu aka fara fitarwa daga gidaddajin mu muka yi hijira zuwa Habasha sannan daga baya Allah subhanahu wataala ya ba mu tamkini ya ba mu kafuwa muka samu cikakkiyar dama da za mu bautawa Allah mu yi tsayar da sallah mu ba da zakka kuma mu yi umarni da kyakkyawan abu mu yi hali da mummuna sannan Allah ya ce walaula daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar Allah da yake ba wa mutane ta hanyar wasu mutanen ba wato ubangiji subhanahu wataala yana bayanin cewa yana bawa mu'mini kariya can baya Allah subhanahu wataala ya ce inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana kare waɗanda suka yi imani to ubangiji yana kare mu'minai ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyar ubangiji subhanahu wataala ya samar da waɗanda za su tsaya tsayin daka su yi fafutuka su yi gogwarmaya wanda a dalilin gogwarmaya su da fafutukar su sauran mutane za su zauna lafiya sauran mutane za su samu kariya ba kowa ne yake iya tashi ya kare kansa ba ba kowa ne yake iya tashi ya yaki ba ba kowa ne yake iya fuskantar zalunci da kansa ba amma akan iya a samu wani lokaci da Allah zai tayar da waɗanda za su tashi su tunkari zalunci da azzalumai su tsaya tsayin daka su ga cewa sun kare kansu sun kare kuma ƴan uwansu to ubangiji subhanahu wataala da shi yayi wannan kuma ubangiji anan yana nuna maka wato muhimmancin bawa mu'minai damar su tashi su kare addininsu kare addinin mu'minai kare mu'minai su kare kansu daga waɗanda suke azzalumai ba wai kariya ce da ta shafi da za ta tsaya a kansu su kadai ba kariya ce da za ta shafi dukkan wani mai addini duk wani mai addini zai samu sararawa daga wannan wato mummunan shiri na mushrikai waɗanda suke kokarin su ga cin bice dukkan wani addini da yake da alaka da annabawan Allah saboda kariyar da mu'minai suka tashi suka bayar ga addinin Allah ba su kadai za ta amfana ba za ta amfana sauran masu addinai ba duka kuma haka za mu gani a tarihin musulunci yayin da musulmi suka zanto sun karɓi ragamar jagoranci a duniya kowa ya zauna lafiya waɗanda suke mabiya wasu addinai kamar yahudawa kamar nasara a ƙasashen da musulmi suka mallaka suka yi mulki sun yaba sun ji daɗi bayan kafin zuwan musulmai shugabanni mahukuntan da suke waɗannan ƙasashe banda gallazawa mutane ba abin da suke yi wajen karɓar haraji wajen kwace musu gonakinsu wajen sa su wasu aikace-aikace na ba gaira ba dalili to amma da musulmi suka zo suka kwace mulkin a hannun sai suka shimfiɗa adalci aka ba wa kowa damar ya tafi ya je bauta wa Allah akan addinin da ya zaɓa kawai dai sharaɗi kai ya ce zai yi fito na fito da addinin Allah ya bari a yi wa ‘yan uwansa wa’azi a gaya musu addinin Allah in sun yarda su yi imani in ba su yarda ba wannan zaɓin kansu ne ba za a tilasta musu ba saboda aka ba wa kowane mai addini dama ya yi addininsa shi ya sa musulmi da suka yi mulki a ƙasashen da ba na musulmi ba waɗannan da ba musulmi sun fito sun yaba tarihi ya rubuta wannan cewa sun yaba saboda sun samu kariya sun samu zaman lafiya sun bauta wa Allah a ƙarƙashin wato a mulki na musulunci a ƙarƙashin shari'a ta musulunci to shine anan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ba dan yadda Allah subhanahu wataala ya sa musulmi suka tunkari mushrikai ba ta hanyar tsayawa su yaƙe su ba dan shar'anta jihadi da Allah subhanahu wataala yawa mu'minai ba wanda ta haka musulmi suka samu kariya ta haka aka kawar da aka dakatar da sharrinsu daga wasu mutanen daban ko da kuwa waɗanda ba musulmi ba ne to babu shakka wannan wata ni'ima ce babba da Ubangiji subhanahu wataala yake tunawa mu'minai yake tunawa mutane yace wa laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar da Allah yake bawa wasu mutane ta hanyar wasu ba lahuddimat sawami'u da an rushe guraren bauta ɗakunan bauta as-sawma'a jam'in ta shine sawami' sune guraren da masu bautar nasara masu bautar kiristoci suke yi a da za su fita bayan gari can cikin jeji su yi bukkoki a cikin bukkokin suke zama suna bautar Allah sune waɗanda ake kira ar-ruhban shine rahbaniyanci wanda suka kirkiro wa kansu ba wai addinin ne ya zo musu da wannan ba su suka kirkiro wa kansu cewa su fita daga cikin jama'a kansu cakuɗe da jama'a kansu zauna cikin jama'a suna cin abinci mai daɗi suna shan ruwa mai kyau suna samun wato nutsuwa da ɗebe kewa da mutane a'a gara su fita can cikin jeji je su yi bukka a can su riƙa cin ganyayyaki da ƴaƴan itatuwa suna rayuwa tare da dabbobin daji suna azabtar da kansu to wannan wurin da suke riƙa su yi bukka suna bautar Allah a bisa fahimtarsu a cikin wannan wurin su ne shi da ake kira sauma saboda haka kowane rahibi yakan yi tashi sauma saka ba gurin ibada bane wanda yake tattara mutane da yawa kowa shi kadai zai je ya tashi ya bukka ya zauna a cike yana ibada sa a ciki to shine ake kira sa sawame sawame sune ma'abidur ruban sannan wa biya'un biya'un sune coci 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 da biya jam'u ne da bai'a bai'a wasu daga cikin malamai sun ce sune kana'isul yahud sune wuraren bautar yahudawa amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a sune kana'isul nasara wuraren bautar wato nasara sauraka shi bambancin sauma'a da bai'a ita sauma'a kamar yadda muka ce wuri ne da mutum yake yi wa kansa a cikin jeji wato ibbuka ce da mutum yake kafa wa kansa shi kadai don yayi bauta a cikin ta amma su kuma biya ko bai'a guri ne suke taruwa su yi bauta a ciki kuma ba wai a jeji ake yin sa ba inda jama'a suke saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci duka wuraren guda biyu ya ambaci gurin da suke warewa daidaikun su su yi bauta su fita daga jama'a shine sawame wuraren bauta da kuma biya sune coci coci wa salawatun salawatun sune kana'isul yahud sune wuraren bautar yahudawa sune ake kira salawat wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce salawat sune wuraren bautar nasara to zanto wanda suka fassara biya'un da cewa sune wuraren bautar yahudawa salawatun sai suka fassara shi wuraren bautar nasara amma wanda suka fassara biya'un da cewa sune wuraren bautar nasara coci coci salawatun kuma sai suka kira shi wuraren bautar yahudawa sannan wa masajid masajid jam'u masjid jam'u masjid masjid shine wurin ibada na musulmi masallaci sune dakunan Allah inda musulmi suke haduwa suna bautar Allah akwai riwaya da ibnu abi hatim ya fitar a cikin tafsirin sa daga abdullahi dan abbas cewa ya fassara waɗannan wurare da Allah ya ambata wuraren bauta da Allah ya ambata a cikin wannan aya inda aka ruwaito ya ce as-sawami'u takunu fiha ar-ruhban as-sawami'u wato bukkokin ibada wanda ar-ruhban masu bautar nasara suke bautar Allah a ciki wal bi'a masajidul yahud ya fassara bi'a da cewa kuma wuraren ibadar yahudawa wa salawatun kuma ya fassara shi da kana'isun nasara wuraren bautar nasara wal masajidu masajidul muslimin Allah ce lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawat da an rurrushe sawami'u da an rurrushe wuraren bauta wato wuraren bauta na nasara na kristoci wa bi'u da coci coci za mu ga anan ubangiji subhanahu wataala ya kawo kalmar huddimat bit tashdid an yi tashdidin kalmar fi'ilin huddima wace hadama ana cewa hadama ya rushe ana cewa haddama ya rushe akan kawo shi da takhfif akan kawo shi da tashdid amma nan an kawo shi da shadda huddimat ko dai ya zanto an yi wa wannan fi'ili shadda ne dan a nuna wuraren da za su rushe din da yawa wuraren da za su rushe din da yawa wannan tashdid na fi'ili ya zama yana nuna tikrar ne wato yana nuna kasra ne yanar cewa wurare ne da yawa da za a rushe wato ba dan kariyar da Allah yake bawa mutane ta hanyar wasu ba to da wuraren bauta da yawa an rushe su sawa'un wuraren bauta ne na nasara wato na coci coci ne ko kuma wuraren bautar yahudawa ko kuma wuraren bautar musulmi da an rushe wurare masu yawa saboda mushrikai da majusawa babu abinda suka tsana irin waɗannan wurare da ake cewa ana bautar Allah a cikinsu wasu kuma suka ce tashdid din anan an kawo shi ne dan ya nuna isa matuka wajen rushewar wato kamar ka ce da sun rurrushe za su taso da cike da fushi saboda haka rushewa za su yi ta ƙarshe irin su yi gaba ɗaya su yi lebur da wurin yadda ba za a ƙara amfana da shi ba su gama sun tumbuke wurin ibadar sun share wurin yadda zai zama fili fetal gaba ɗaya ba abinda za a sake amfana da shi Ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya mana cewa badan musulunci da yayi umarni da cewa musulmi su tashi su kare addinin Allah ba to da mushrikai ba za su takaita akan yakar addinin musulunci kadai ba mushrikai da majusawa masu bautar gumaka ba za su takaita akan yakar addinin musulunci kadai ba za su yaki kowane addini kuma wannan ita ce dabi'ar wanda yake fada da dukkan addinai samawiyai yanzu ka duba kasar India abin da yake faruwa masu bin addinin Hindu ka duba waɗanda duk suke a kasar ba addinin Hindu suke ba suna cikin wani mawuyacin hali musulmai sune suka fi sune minority da suka fi yawa sune the largest minority da ake da su a duniya ma saboda musulmin India sun fi adadin yan Najeriya gaba daya sun fi miliyan 200 kaga su wannan shine largest minority to in kaga yadda ake gallaza musu a yanzu saboda India population din su ya kai wajen 1 billion saboda kaga miliyan 800 miliyan 200 ai su ne kada to akwai masu bin addinin Krista su ma haka ake ta rushe musu coci-coci abin da yasa na musulmi aka fi ji saboda su suka fi yawa kuma su suke da tsohon tarihi a kasar saboda sun yi wajen shekara 300 suna mulkin kasar India ba ma wai wannan India ta yanzu ba tsohuwar India ta da wanda ta hada da Pakistan ta hada da irin su Bangladesh irin su Nepal duk a da can India ne duk da can ana kiransa abin nan India ne to musulmi sun yi mulki a wannan kasar shekaru masu yawa kafin mulkin ya fita a hannunsu ya koma hannun waɗannan mabiya addinin Hindu wanda su kuma su suka fi yawa a ƙasar to amma in ka koma ka binciki labarin abin da yake faruwa za ka samu cewa ba wai kawai iya musulmi suke gallazawa musulmi nasu ya fi bayyana ne saboda me saboda yawansu kuma saboda tsohon tarihi da suke da shi da manyan masallatai da ake da su masu shekaru ɗaruruwa to shi yasa idan abu ya faru nan da yake kara da duniya sabanin waɗanda suke kristoci a ƙasar ba su da yawa to amma waɗannan hindus din ba su kyale duk wani wanda yake mai addini har kai hadda ma masu addinin sikh wanda suke bin addinin sikh su ma ba kyale su ba saboda ka waɗannan da ba addini suke samawi ba in suka samu dama to fa ba za su raga ba dukkan wani addini ba yadda Allah din da ya faɗa da huddimas sawabi'u wa bi'a wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kaseera haka zai faru a ko ina ne to kaga lokacin da musulmi suke rike da kasar duk waɗannan addinai suna zaune lafiya ba wani wanda aka daga kan sakali aka yaƙe shi saboda addininsa ba wanda aka tsangwame shi aka hana shi addininsa da a ce musulmi da suka yi shekara sama da 300 suna mulkin kasar a ce sun tashi tsaye ne akan masu sauran addini aida sun karar da ko sun sa su yi gudun hijira amma haka suka rayu a ƙarƙashin su har ma da yawa suka ji daɗin mulkin su mulkin mulkin mallaka su suka zo suka yaki daular musulmi a ƙasar suka kwace suka danka ma waɗannan waɗanda aka samu irin wannan duk da cewa su ma a shekarun baya can waɗanda suke rike da mulkin da su zanto masu tsauran ra'ayi ba sai yanzu da mulkin ya koma hannun wata jam'iyya mai tsauran ra'ayin addinin Hindu su ne suke bin musulmi da kisa da rusa musu masallatai da rusa musu gidajen su to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa a nan wato Allah subhanahu wataala ya umarci musulmi su tashi su kare addinin su saboda kare addinin su ba zai takaita akan su kadai ba zai shafi dukkan waɗanda suke masu wasu addinai da suke tare da su a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya zana waɗannan guraren bauta kamar yadda muka gani aka fara da as-sawami sannan aka faɗi biya'un sannan aka faɗi salawat wato aka faɗi wuraren bautar nasara sannan aka faɗi wuraren bautar yahudu inda a ce za a duba mafi daɗewa ne wuraren bautar yahudawa shi ya fi daɗewa kan da nasara da nasara su suka zo daga baya wato yahuda su suka riga kiristoci sannan musulmi su kuma suka zo su ne daga baya to amma sai Allah ya fara faɗar na kiristoci saboda su suka fi yawa a wancan lokaci a kasashen da larabawa suke yawo a cikin sa guraren bautar nasara su suka fi yawa a hanyoyin da suke bi jejin da suke yawo a cikin sa sukan ga sukan gano wato wutar su da suke kunnawa wanda matafi a cikin dare yana so ya ga ya hango wuta domin alama ce ta cewa akwai wasu mutane a nan saboda haka yakan je sukan je ma su zauna a wajen su wani lokaci ma su kwana a inda suke saboda haka larabawa sun saba wucewa ta wajen sawame wato dakunan bauta na nasara sun saba yawo suna ganin su sosai shi yasa sai aka fara fada musu wannan din akace lahudde masawami udan su suka fara sani su suka saba da su suke da yawa to munasaba sai ta sa kuma sai aka fadi sauran tunda an fadi na nasara to yana ya dace kuma a fadi na yahudu to shine aka fadi wasu salawatu sannan kuma sai aka kawo na abin nan sai aka kawo na musulmi to wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka fada na abin nan aka fara rattaba su da aka fadi wadanda suka fi dadewa da farko sawami'un da bai'u da salawat wadanda su suka fi dadewa sannan masajid su kuma daga baya suka zo ta fuskar tartibi na zamani aka fara fadar wadanda suka fara gabata sannan aka kawo wadanda suka zo daga baya ibnu atiyya a cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz yana cewa fadar Allah wa laula daf'ullahi yace taqwiyatu lil-amr bil-qital anan a bayan can za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da cewa musulmi su tashi su kare kansu su yi yaƙi don ba wa kansu kariya daga waɗanda suka zalunce su to don Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa wannan umarni da ya yi ya ambaci maslahar da ta sa ya ce ya yi shi ne aka faɗi wannan walawala dafa'ullahi nasa cewa zikirul hujjati bil maslahati fihi aka faɗi hujja ta cewa su tashi su kare kansu saboda me saboda maslahar da take ciki وذكر أنه متقدم في الأمم الله سبحانه وتعالى أمر الشيء وأنه يكن كاري كي تذكار الدين الله وأنا أبني إذا أكدت إنتصاب شيء تكين الأمم وبه صلحة الشرائع دو أنني شرئوسك إن قدت واجتمعت المتعبدة سنقول علي إبادة سك سامها حقوة فكأنه قال كما الله شيء وأذين في القتال فليقاتل المؤمنون an yi izini a yaƙi muminai su tashi su yaƙi wa laulal qitalu wal jihadu la tughalliba ala al haqq fi kulli umma wallana ga ya musu cewa ba dan wannan yaƙin ba to da a cikin kowace al'umma an yi nasara akan masu addini haka nan abu abdullahi al-qurtubi a tafsirin sa al-jami' al-ihkam al-quran shi ma haka yake cewa yace ay laula ma shara'ahu Allah ta'ala lil anbiya'i wal mu'minina min qital al a'da'i lastawla ahli ash-shirk ba dan abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa annabawa da mu'minai nastashi su yaki magabtan su ba to da masu shirka sun yi rinjaye wa attalu ma banatu arbabud diyanat min mawadi'il ibadat da dukkan masu abinda masu addini suka gina na guraren bauta da sun lalata su ولكنه دفع بان اوجب القتال ليتفرغ اهل الدين للعباده سي دي انا ubangiji subhanahu wataala ya kawo yayi kariya ta inda ya wajabta yin yaki domin masu ibada su samu lokaci su samu damar yin ibadar su sa'idi a cikin tafsirin sa tafsir karim ar-rahman yake cewa falawla mudafa'ati llahi an-nas ba'dahum bi ba'd bi asbab mutaaddida ba dan kariyar da Allah yake ba wa mutane ta hanyar wasu mutane ba ta hanyoyi daban-daban hanyoyi na kaddara ko hanyoyi na shari'a hanyoyi na kaddara shine ubangiji subhanahu wataala ya kawo wani abu wanda zai zama musiba ce da za ta auka wa su abokan gabar Allah ya yi maganin su kamar yadda ya faru a cikin annabawan tarihin annabawan da suka gabata kafin a farlanta kafin zuwan annabi Musa alaihi salam wanda muka yi bayani cewa daga kansa ne aka fara samun annabawa sun yi yaki da kan annabi Musa alaihi salam gabanin sa Allah subhanahu wataala yana kawo wasu asbab wanda suke kadariya ne wasu abubuwa na kaddara da ubangiji zai kawo wadanda za su taimaka wa annabawa su kutar da su daga hannun azzalimai yake cewa wa azamuha wa ajalluha wa azkaha al-jihad fi sabilillah mafi girma mafi daukaka mafi tsarki daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa mu'mini shine jihadi fi sabilillah ba dan wannan ba lastaulal
الكفار الظالمون دا كافراء الظالمين سن يغلبا ومحقوا أديان الرسل دا سن واتو مرتكي دك الدين أن آمن زنن الله فقتل المؤمنين بهم دا سن واتو كشد دك واتسو مؤمنين سكي إيماني دا من زنن الله وهدموا معابدهم دا سن يروس يقول عن بوتسو ولكن أطاف الله عظيمة سيدي hanyoyi wato tausayin ubangiji ga bayansa suna da yawa wa ayad wa ayadihi jasima ni'imominsa ga bayansa suna da girma da irin wannan ne inji mallan yace da irin wannan hanya ne wato da irin wannan da makamancin wannan ne Allah subhanahu wataala ya fito da hikimar shar'an ta jihadi kuma wa annahu min ad-daruriyat yana daga cikin abubuwan da suke na larura la ka qitalil zalama al-mabni 'ala al-adawat abin da yake cikin jihadi ba irin yaki ne na azzalimai ba wanda ake gina shi akan adawa akan kiyayya kawai kiyayyar wasu mutane za su sa akai musu farmaki akai musu hari kiyayyar wasu mutane za su sa a rusa musu kasar su a rusa musu gidajen su a kwace musu dukiyoyin su to musulunci ba haka yake shar'anta jihadi ba kuma ba irin yaki yakin azzalimai waɗanda suke gina su akan aljasha wa zulm akan tsabar kwadayi da hadama ko na mulki yana son ya ga cewa ya fadada wato kasar mulkin sa makon yana mallakar wasu ɗan garuruwa kadan yanzu yana son ya ciyo wasu wato kasashe ko wasu garuruwa ta yadda mulkin sa zai zama ya ƙara girma ya ƙara fadi to musulunci ba irin wannan yayi ba musulunci bai ubarni dan kawai wato a ciwo kasa da yaki kawai haka nan ba sai dan a shimfida gaskiya a shimfida adalci a kuma kawar da mulkin zalunci walisti'badi lil khalqi ba kuma dan kawai a bai da mutane su zama bayi ba a kama mutane su zama bayi ba haka musulunci ya tsara jihadin sa ba balil jihadul islami marmahu wa gharaduhu alwahid iqamatul adl babban manufar jihadi a musulunci shine tsaida adalci wa husulur rahma a samu tausayi a cikin zamantakewa wasti'badul khalqi li khaliqihim sannan a bar mutane su bauta wa mahaliccin su wasu su daina sa wasu suna bauta musu a daina tirsasawa ana bauta ma wasu mutane ba Allah ba a bar mutane su bauta wa Allah subhanahu wataala wa ada'il huquq kulliha kowane mutum a bashi haƙƙin sa a bar mashi da haƙƙin sa wa nasrul mazlum wadanda kuma ake zalunta a taimaka musu a kwace su daga hannun azzalibai wa qam'iz zalimin kuma a ainihin murkushe azzalibai wa nashru as-salahi wal islahi al-mutlaq bi kulli wajhi wa i'tibar a yada gyara cikakken gyara da kuma wato nagarta cikakkiya ta kowace fuska to wannan yana daga cikin manyan abubuwan da musulunci ya zo da shi kuma abin da yasa ya farlanta jihadi saboda haka jihadi ba an farlanta shi bane dan kawai a murkushe wasu dan kawai a kwaci kasa dan kawai ya zanto an bayar da wasu sun zama bayan wasu ko kuma a'a a zan a mai da wasu su zama masu bauta ma wasu a'a an shar'anta shi ne domin kwato wanda aka zalunta haƙƙin sa da kuma tabbatar da adalci da rahama a bayan kasa ana cewa lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh